Ra'ayoyin 'yan Najeriya na ci gaba da rarrabuwa kan irin hanyar da aka bi har mayakan Boko Haram suka dawo da 'yan matan dabci. Batun biyan kudin fansa na ci gaba da jan hankalin jama'a. Na tambayi kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu ko ina gaskiyar lamari?
Abin da ya faru shine lokacin da aka yi yarjejeniya tsakanin jami'an gwamnatin tarayya da su 'yan Boko Haram akan sako malaman University of Maiduguri. An yi yarjejeniya da su sun amince cewa sun daina daukar mutane. Yayin da aka yi wannan magana da wakilan gwamnati suka nuna musu shi ne ko da kuka yi alkawari kun daina daukar mutum ina dalilin daukar waɗannan yara da kuka dauka. Suka duba suka ce eh ba a yi daidai ba da kansu suka dauka suka dawo da su. Saboda haka yanzun an ba da kuɗi kaza a an yi musayin ofar jimani ko wani abu wannan magana ba kusanta ba kuma a biya sannan mu ba a yi ta ba.
To amma har yanzu wasu 'yan Najeriya irin su Adamu Muktar Yarima ba su gamsu da bayanan da fadar shugaban kasar ke yi ba.
Reporters ta fitar da cewar euro miliyan 5 gwamnatin Najeriya ta tsoka ta bayar domin a bata waɗannan ɗan matan. Menene amfanin dakarun sojojinmu da suke cikin daji? In dai haka za a ringa yi shi shugaban ƙasa wanda yake shi general na soja ne a ce za a ringa kullum istanjin za a ringa to. In dai haka da gwamnati ma dakarunmu su dawo gida.
Na tambayi masanin tsaro Malam Kabiru Adamu ko yana ganin zai yiwu 'yan ta'adda su sace ɗalibai masu yawan gaske irin na makarantar Dabci daga bisani kuma su dawo da su haka kurum?
Tsammanin cewa za su kama su sako su ba tare da wani abu ya faru ba. To amma abin tambaya dama da wani dalili ne suka kama su kuma da wani dalili ne har suka kai ga sako su din. In ka diba ana yarjejeniya saboda dalilai da yawa. Ita kanta gwamnatin tana da nata dalilan da ya sa ta kai har da neman sulhu. Babba daga cikin su shine dalili na siyasa. An kusan matsa mata cewa me ya haka irin haka ya faru. Ko a bangaren su ƴan waɗannan kungiyar Jama'atul Al-Sunnah da Watuwal Jihad akwai dalilai da yawa da zai iya sa su su nemi sulhu da gwamnati. Ɗaya daga cikin musayan waɗanda ake rike da su wato ƴan wansu wanda ake rike da su. Na biyu kila suna da wata bukata a dole sai na kuɗi ba. To akwai dalilai da yawa da irin kungiyoyi haka ke sa su shiga sulhu da gwamnati.
Kungiyar Amnesty International ta ce tana nan akan bakarta dole ne a gudanar da cikakken bincike tun farko ma ya aka sace waɗannan ɗalibai. Isa Sanusi shine kakakin kungiyar.
Na ƙara jaddada matsayin mu akan cewa ya kamata a yi bincike ya gano me ya faru ya aka yi wannan abu domin ba zai yi mutane su zauna kawai wasu za su iya zuwa da makamai su ɗebe yayansu su tafi da su sannan a dawo da su ba tare da an gano me ya faru ba.
Duk da ba mu samu jin ta bakin rundunar sojan Najeriya ba amma bayanai sun tabbatar da cewar hukumar tsaron farin kaya ta SSS suke jagorantar sulhu ko tattaunawa tsakanin bangaren gwamnatin Najeriya da mayakan Boko Haram.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.